بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أول مسلاتي بيتارة البركة مسلاتي قلقا لكينا جكين قلب بوتي الجهر بوتي أولا ينبجي للاربا يومنا 24 قوتر رمضان يجر المأيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليهود الأربعين دمير wanda kuma yazo daidai da 3 ga watan 4 miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratul mu'minun inda a yau ma zamu tashi daga kan aya ta 54 zuwa abin da ya sauka kafin mu shiga karatu muna barabtar baƙinmu da suka zo daga jihar Katsina su Malam Adam Husaini da shi ne shugaban kwamitin karatunmu na Adda'u Waddawa ko Uddatu Sabirin majalisin da ake a masallacin Mujibbo tare da shi akwai ƴan uwa su Malam Mustafa su Malam Aminu da Malam Abdullahi da HK Hassan ko Husaini. Muna musu barka da zuwa kuma muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya wannan tattaki nasu cikin mizanin ayyukansu masu kyau kuma Ubangiji yadda ya kawo su lafiya ya mai da su gida lafiya. Sannan a cikin karatunmu na shekaran jiya na faɗi littafin Mustafa Siba'i wanda nake cewa idan ma a ce a samu wasu su fassara shi zuwa Turanci saboda ‘yan bokanmu masu kishin addini masu son karatun addini domin su karanta su ga irin tatabarza da aka sha da masu yaƙi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga Mu'tazilawa, Khawarij da kuma Orientalist da waɗanda suka shiga riga ta addinin Musulunci ko ta Malinta amma kuma suke ƙoƙarin su ture ko su rushe wannan tushe babba wanda a kan shi ne aka gina hukunce-hukunce na Musulunci bayan Alƙur'ani. Wannan littafi tun cikin 1961 Dr. Mustafa Siba'i ya rubuta shi a matakin digirinsa na 3 a Jami'ar Azhar. Kuma shi wannan malami ɗan ƙasar Siriya ne amma karatu ya kai shi Masar da ya karatu a hannun malamai manya a ƙasar Masar. Kuma abinda ya karanta shi ne usulul fiqhi. Usulul fiqhi ya karanta kuma yake ba wa sunnar annabi wato kariya ko ma ya ba da sunna ya ba sunna kariya saboda karanta usul ba shi yake nuna kai yaƙi da sunna ba. Usulul fiqhi shi ilimi ne wanda yake nuna maka yadda za ka iya tato hukunce-hukunce daga Alƙur'ani da Sunna, daga Alƙur'ani da wannan hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya za ka samu hukunce-hukunce, ya za ka gano hukunce-hukunce, ko ya za ka auna hukunce-hukuncen da wasu suka gano daga waɗannan madogara guda biyu. Saboda haka shi usulul fiqh ilimi ne da yake hidimtawa mutum ya fahimci Alƙur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ilimi ne da asali an gina shi don a yaƙi sunna ba, illa iyaka dai wasu sun shigo da wasu abubuwa da dama a ciki ga wanda da suke karatu sun san cewa an shigar da tarkace mai yawa a cikin harkar usulul fiqhi, har ma daga cikin makarantu guda biyu da suka shahara na usulul fiqhi akwai madrasatul fuqaha, akwai kuma madrasatul mutakallimin, wanda ita madrasatul mutakallimin din ita ce yawancin malaman da suka yi rubutu a mazhabar malikiya da shafi'iyya zuwa ake dangana su zuwa ga wannan makaranta. Sabanin madrasatul fuqaha ita ce makarantar da almajiran Abu Hanifa suka yi rubuce-rubucen sulhu akan doron wannan ka'ida ko wannan makaranta. Idan muka duba farkon wanda ya fara rubuta usulul fiqh a rubuce shine al-Imam Shafi'i, shine farkon wanda ya dawwama usulul fiqh, kuma a cikin littafinsa na farko shine ar-risala, a ciki ya ba da kariya mai tsoka game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayi fada da masu cewa ba za su karbi akhbarul ahad ba, daidaikun hadisai da aka rawaito su daga daidaikun mutane, sai wanda suka zo ta hanyar tawatur. Tun a cikin wannan littafi da aka fara gina tubalin farko na sulhul fiqh a rubuce, tun a lokacin ya ba wa sunnar Annabi kariya, Imam Shafi'i shi ne wanda ya shahara da maganarsa mutawatira, idza saha alhadithu fa huwa madhhabi, idan hadisi ya inganta shi ne mazhabata. To kaga kuma shi ne farkon wanda ya fara rubuta abubuwan da suka shafi ilmin usulul hadith, ilmin hadisi. Kaga shi usul tushensa an dora shi ne akan waɗannan, akan ilimin, akan wannan ilimi na abin da ya shafi alqur'ani da dilalarsa da kuma sunna da dilalarta, akan wannan aka gina shi usulul fiqh. Duk da cewa daga baya ga wanda suke sani akwai waɗanda suke ɗan ɓata gari sun shiga cikin harkar usulul fiqh ɗin, wasu ma ko sallah ba sa yi, sun yi rubuce-rubuce a ciki kuma sun zama manya-manya, sannan mutakallimu sun yi rubuce-rubuce wanda har ma suka ɗan fara shi da ilmul mantiq. Ake ganin ma in baka san ilmul mantiq ba za ka ma fahimci yaren usulul fiqh ɗin ba, amma usulul fiqh ba haka yake ba. Idan muka karanta littafin As-Sab'ani Qawati'ul Adillah, a farkon muqaddimarsa ya yi dogon bayani akan yadda da dama daga cikin waɗanda suka riga ma rubutu akan usulul fiqh ba su san fiqh ba, ba waɗanda suka san fiqh ba ne suka yi rubutu akan usulul fiqh ɗin. Da dama daga cikinsu akwai waɗanda sun sani ɗan kaɗan, amma yawancinsu ba su san shi ba ma, ba su da alaƙa da shi. Ala ayyi hal, shi wannan malami Mustafa Sibai abinda ya karanta usulul fiqh shi ne kuma ya kafa kulliyatul shari'a ta Dimashq. Shi ya fara kafa kulliyatul shari'a wanda ake karantar da shari'a da fiqh da waye da waye a Dimashq. To abin mamaki littafinsa ya zama na littafi ne da duk wani mai ilimi ya karanta shi zai san cewa an yi kyakkyawan bincike, kuma ya yi ba da kariya ta ilimi mai ma'ana ga ‘yanci ranar addini su Paul Zayer da Joseph Shahat, waɗanda suka yi ta ƙoƙarin ya za su rushe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanya wa mutane shakka a kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama wannan shi ne abin da za a yi da farko. Shi alƙur'ani musulmi zai wahala ka zo ka ce masa alƙur'ani ƙarya ne da saurare ka, amma ka ce hadisi, wannan hadisin duk wasu ne suka zauna suka yi ta faɗa, suka yi ta rubutawa, wanda ba ƙaramin karatu ba sai a ruɗe shi da wasu maganganu, shi ke nan sai yadda abinda zai ke faruwa kenan a cikin wasu daga cikin matasa Allah shirye su. To abinda nake so da mun sanar shi ne na ba da shawarar cewa a fassara shi, sai da zo aka turo min shi a shi tintin ba an fassara littafin zuwa Turanci, The Sunnah and its Role in Islamic Legislation, yana nan PDF ɗinsa mun saukar da shi a shafi na, saukar da shi a shafi na da kuma page din mu, kuma za a ci gaba da yaɗa shi saboda ‘yan boko mu masu sha’awar karatun addini su karanta shi don su fahimci tun yaushe ake wannan daga, ba wani sabon abu ba ne, kuma yadda waɗancan masu ƙoƙarin su yi wa addinin musulunci karantsi ta wannan ƙofa ba su yi nasara ba, suka gama rubuce-rubucensu da tarurrukansu da abubuwansu duk suka yi suka gama, aka kai su makabartar tarihi aka binne su. To haka nan duk wani wanda zai zo zai ɗaga muryarsa ya ce zai faɗa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, to shi ma haka nan za a kai shi makabartar tarihi a binne shi. A cikin bayanina wancan da ya gabata na faɗi Ahmad Amin wanda nace ɗansa ya yi rubutu yake cewa shi dai bai taba ganin shaida sallah ba, kuma a lokacin da ake azumi ma baya ganin shaida yi, dan sa ne. To wancan lokacin na faɗa sunansa Mustafa, sunansa Jalal. Jalal yana da muzakkira, muzakkira da ya rubuta diyari ɗinsa. To a cikin muzakkirar sai wannan maganar shafi 302 zuwa 303 yake cewa ya taso a gidansu, ya san babansa, babansa alƙali ne, shi Ahmad Amin alƙali ne, kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa, ana ganin shi ya san shari'a, kuma sannan adibi ne, masanin adabin Larabci, duk da cewa wasu suna ja da wannan a cikin tsarikunsa, suna ja da cewa ya san adabin Larabci, amma dai ya yi rubuce-rubuce da yawa. To cikin irin abubuwan da suka rika cusawa a littattafansu, wanda daga baya wasu suka zo suna karantawa da makauniyar makahon ido da makauniyar basira, suka ɗauka cewa wani bincike irin maganganun orientalist mustashriku ne, ‘yanci ranar addini da suka rika cusawa a cikin rubuce-rubucensu dangane da abin da shafi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi Jalal shi ne ya rubuta a muzakkirarsa cewa Ahmad Amin, wanda shi a cikin littafinsa Fajrul Islam ya rubuta cewa sahabbai su suka a zamanin sahabbai su suka fara yi wa annabi ƙarya. To kaga tun daga nan ya rushe wata ƙa'ida babba da Ahlus Sunna suka gino a kanta, shi ne sahabban annabi adalai. In ka sa shakka a cikin sahabban annabi, to shikenan ka sa wa tushen shakka gaba ɗaya. Komai ya zo sai a ce to ai ba mu da tabbas sahabin ko shi ma yana ƙarya. Wanda mu muna da tabbacin cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa yi wa annabi ƙarya. Akwai littafin Mustafa Muhammad Mustafa al-A'zami, wanda ban faɗe shi ba a wancan lokacin. Muhammad Mustafa al-A'zami malami ne mutumin Indiya, ya yi karatunsa ina jin a UK ya yi karatunsa, ya karantar a Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, ya rasu shekaru kaɗan da suka wuce a baya. To ya je har tushen ‘yan Orientalist ɗin, ya je gabansu manya-manyan malaman ciranin addinin abunsu, ya yi karatu da ya tashi rubuta PhD ɗinsa, sai ya rubuta a kan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ɗauki irin ƙarerayin su Gozer da Shakas, ya yi kace-kace da su da ilimi wanda yake na asali, da ilimi wanda yake mai tushe a ƙarƙashin su Orientalist. Littafinsa Dirasatu fil Hadithin Nabawi, asalinsa da Turanci ya rubuta shi, sannan daga baya mai da shi da Larabci volume guda biyu. Har zuwa yanzu ban taɓa ganin na Turancin ba, wanda shi ne asalin, amma daga baya mai da shi zuwa shi kansa wannan littafin, shi ma mayar da martani ne ƙarfa a kan waɗannan ‘yanci ranar addini wanda suka cewa shi hadisin manzon Allah ma musulmi ba su farga ba suka fara rubuta shi sai bayan shekara 150 da barin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya, bayan kuma duk an riga an gama yin ɓarnar da za a yi, wai sannan suka farga suka ce a zo a rubuta hadisan Annabi, a rubuta hadisan Annabi, bayan kuma abu ya riga ya lalace. To sun yi wannan da'awar su ‘yan Orientalist. To ya bi cikin littattafan musulmi inda ya tabbatar da cewa Annabi tun yana dare aka fara rubuta hadisansa, tun yana dare sa'a Abdullahi ibn Amr ibn al-As suka rika rubutawa, har Qurayshawa suna cewa Abdullahi ibn Amr kai kana rubuta abinda mutumin nan naku yake faɗa a cikin kowane yanayi, wani lokaci yana cikin fushi, wani lokaci yana cikin murna, za ka iya rubuta abinda ba daidai ba. Ya zo gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce da shi ka rubuta duk abinda na faɗa, na rantse da wanda rai na yake hannunsa babu abinda yake fitowa daga bakin da nawa sai gari. A lokacin ya rubuta littafinsa da ake kiransa As-Sahihatu Sadiqa, shi ne a littafan hadisi za ku ga ana riwayarsa da isnadin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. هكذا جابر ابن عبد الله هكذا يروي حج النبي صلى الله عليه وسلم تبان قانتين دغه فتتس دغه مدينه har yaje yayi kwanakin da zai yi a Makka aka yi haji haji ya dawo Madina duk ya rubuta komai da ya faru a hanya a miƙati abin da ya faru bayan shiga Makka da abin da ya faru a Mina da abin da ya faru a Arafa da abin da ya faru a Muzdalifa da abin da ya faru a zaman Mina da abin da ya faru a Makka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko da inda ya zauna a abin nan a ƙarshen Mina a Muhassar wadi Muhassar da dawowarsa cikin garin Madina. Mansak ne yana da Imam Muslim ya ruwaito shi bikamili a cikin littafinsa. Mansak ne wato aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Riwaya abin Jabir ibn Abdullah. Haka nan Ubadah ibn Samit shi ma ya rubuta ga Sahihul Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira da sauran waɗanda tabi'ai suka rubuta. Duk ya tattara waɗannan bayanai waɗanda su waɗancan ƴan kiran addinin suke ta ƙoƙarin su ɓata su ko su ture su ko su rufe su su riƙa kawo nasu bayanan na ƙarewa suna watsawa wajen kuma za a sa musulmi shakka game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da kyau ɗaliban ilimi su samu littafin Professor Mustafa Al-Azami, Muhammad Mustafa Al-Azami, Dirasatu fil Hadith An-Nabawi. Ban taɓa ga na turancinsa ba, amma dai na san wataƙila the studies on the prophetic hadith ko hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam. So wannan shi ne ɗan tambihin da na ce zan ƙara a kan abubuwan da suka gabata. Allah ya sa mu dace.
فتقطعوا أمرهم بينهم فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي فذرهم في غمرتهم حتى حين كربد سوتي كدي مورس هرزوا ونطلق كان اللوكج باين الله سبحانه وتعالى يافتي لابار الأمم من دي هلكا بايا lokacin da suka ƙaryata manzara da annabinsa sallallahu alaihi wasallam game da sha'aninsu yake cewa fazarhum ka rabu da su ya rasulullah ka kyale waɗannan mushrikan waɗanda suka yi wa addininsu a yada suka kacaccala addininsu. Matsayinsu bai wuce matsayin waɗancan al'ummomin da suka gabata ba wanda su ma suka bijire wa annabawansu suka yi wa addininsu gunduwa-gunduwa. Ka kyale su cikin ɗimuwarsu fazarhum fi ghamratihim ka kyale su cikin ɗimuwarsu ka rabu da su cikin ɓatansu da gafalarsu wanda suka nitse a cikinta har lokacin da azabarmu za ta zo ko lokacin da mutuwa za ta zo musu. Ka rabu da su su ci gaba da ɗimuwar da suke yi ko su ci gaba da bindin-bindin cikin ɓatan da suke har lokacin da azabanmu za ta zo musu ko kuma lokacin da mutuwa za ta zo musu. Kamar yadda Allah ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah ce lalle waɗanda suka kai ba su innama amruhu ila Allah al'amarinsu yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa. Saboda haka a basu cikin ɗimuwarsu da harigidansu da hayaniyarsu da yadda zuciyarsu san duniya ya mamaye zukatansu da yadda san duniya ya mamaye zukatansu san dukiya da san yaya wanda suka hana su su yi gaggawa cikin aikin alkhairi sai suke zaton kuma abinda muka ba su na dukiya da abinda muka ba su na yawan yaya mun yi haka ne saboda suna da matsayi a wajenmu haka suka yi zato muke ba su shi na dukiya da yaya musari'u lahum fil khairat muna gaggauto musu da alkhairi ne sakamakon alkhairi ne bal ba haka bane la yashurun ba sa ganewa ne Allah yake gaya mana cewa abinda waɗannan suke ciki kafiran da suke ciki na ni'ima da jin daɗi da dukiya da ta baibaye su ta ko'ina da ƴaƴan da suke alfahari da su a tsammanin su cewa su wasu nagartattu ne a gurin Allah wato wasu nagari ne a gurin Allah shi yasa Allah yake musu wannan ko kuma a'a yana yi musu saboda addininsu mai kyau ne addininsu karɓaɓɓe ne wannan abin da Allah ya ba su suna ɗaukar gauto musu da sakamakon alkhairi ne wato suna ganin sakamakon kyawawan ayyukansu ne tun a duniya a'a ba haka ba ne lace zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tabhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana an khalaqtu wahida da wanda na haife shi shi daya shi kadai zo duniya ba da wanda yazo ba shi kadai ka turo shi duniya bani da shuhuda da ƴaƴansa masa duk wani jin daɗi sun bayan zama wa ana sun sanda yake kwaɗayin ma in ƙara masa ya suka ci duniya to a lahiran ma su za su ci Allah ce ka mai tsaurin kai mai taurin kai game da ayoyi zan matsan saboda haka ashe kaga dukiya ita kadai da matsayi da wani jin daɗin duniya ba shi ne ma'auri ba kada wannan ya yaudare ka ya ga cewa duk wani abu na duniya Allah ya hore maka yana baka yana ƙara maka ka zaci cewa saboda kana da wani karɓuwa ce ta musamman a gurin Allah shi yasa kai yake maka haka wannan ta lalace ta lalace ubangiji yake mutum wala yahsabanna alladhina kafaru عندما نبلي لهم خير لأنفسهم إنما نبلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين التي كان وأن نسك كافر تقين أما للشيوى وي بل الله شبه كبني إنما نبلي لهم ليزدادوا إثما wannan ayar tana da matsoro kuma malik yana cewa wannan ayar tana da matsoro bawa ya rika ganin jinkiri da Allah ya bashi da jin dadin da Allah ya bashi kamar wani gata ne yake da shi a gurin Allah mai san cewa Ubangiji yana masa haka bane dan ya kama shi da kwakwaran ruhi ai baka kaza na baka jinkiri amma duk da haka kake imani da ni kake min biyayya kake ansa kiran annabawa da kaga hujja ta tabbata akan sa saboda wajen Allah subhanahu wataala ya kabbar shi yayi dogon rai yayi dogon rayuwa ba dan kuma saboda hujjar Allah ta karfafa akan sa ba kuma abinda zai gaya wa Allah a ranar gobe kiyama saboda anan din Ubangiji ya masa amma duk da haka wannan dare duk gaba ɗaya kare ta cikin azabun buhe Allah subhanahu wa ta'ala ta zama sanadiyar azabarsu wani Allah ya bashi dukiya don ta zama sanadiyar azabarsu wani Allah ya bashi ya'ya wani Allah ya bashi muƙami wani Allah ya bashi tsawon rai wani Allah ya bashi ilimi don ya zanto wannan ilimin sanadiyar azabtuwarsa ne Allah ce fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya وتزهق انفسهم وهم كافرون الله ce kada dukiyoyin su da ƴaƴan su su baka sha'awa kada ka ga yawan ƴaƴan su ko yawan dukiyar su ta sa ka rika sha'awa wanda kai ya birge ka wanda Allah subhanahu wataala zai bashi dukiya amma ta zama masa bala'i ta hana shi duk wani jin daɗi wala ka je inda kake so a san da kake so a yi shi itaciya ka yi shimfiɗa kai kwanciyar da a layin ku a hannu ya zama ba ka tsoron kowa ba ka taɓa wa kowa ba ka ɗaukar kowa ba ka kwanta sanda kake so ka tashi sanda kake so wani wata sai kuma baccin ya zo kai kuma in ka fara numfashi sai an zo ana dukan ka da gaba da kashe ne kai da abin da za ka yi baka ji ba Allah ya ji ba ayo wani bacci da ke mai nauyi hada wani bacci da kake da shi mai nauyi to a hakan ma watakila wannan baccin da awa biyu ko uku sai ya sha kwaya sai ya haƙa faɗi wacce kwaya zai iya yinta sai kwana uku yana yi wa sararin samaniya ina da kuwa kana sararin samaniya daga wannan ya faɗo an cira da kai ba ka awa ɗaya ka cira ka tafi wani kai awa bakwai takwas goma a cikin jirgi kana sauka watakila mutum za a yi da kai bai fi na awa ɗaya ko awa biyu ba can kuma wani wayar da ƙasar ana jiran ka ka sake tafiya a airport haka rayuwarka za ta ƙare rayuwarka a sararin samaniya ta yawa kan rayuwarka a bayan ƙasa Otun su ai yana son kowa ya yi. To wannan kaga asaba ce. Asaba ne. Amma Allah ya tsaka ba masa abu. Ba yadda zai yi kuma. Ba yadda zai yi. Kullum yana tunanin ba hasara. Matuta da ɗan wani abu ya fara samu sai a ce sihiri. Su kuma bokaye suna nan sai tsantar. Jira suke yi suka kawai an fara cewa baya da lafiya da shi sai nan suka yi masa farmaki dan guntun imanin da yake da shi su raba shi da shi da ai wannan harka ta fito da dole sai kuna zuwa wurin sai kuna shiga cikin sha'ani saboda haka rayuwarsa ta damfara da wannan boka duk sanda zai yi budget sai ya yi budget da boka sai ya furta kasafin boka kuma bokar da shi zai tsara masa yadda zai rayu zai tafi wani guri ya hana shi zai mu'amala da wasu mutane ya hana shi baya son mu'amala da wasu ya ce sai ya yi yana tare da matarsa ya ce sai ya sake ta haka zai yi ta tsara masa rayuwarsa yadda ya ga dama cikin dare zai iya cewa yana son ganinsa ko me yake haka zai bari ya je ya ga bokarsa saboda in bai je ba yana tsoron wata musiba za ta faɗa masa to wannan ba azaba ba ce to yadda dukiya take haka mulki shi ma yake musu haka wasu kuma mulki zai musu wannan azabar da dukiya take musu shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya ashe kaga abinda ake so ka samu dukiya ta kware kuma ta san hannun mutum da kware ni'mal malu salih bil rajul salih haka ta ba dalla da dukiya ta kware ta halal a hannun mutumin kware mutumin da dukiyarsa a hannunsa take ba a zuciyarsa ba a hannunsa take amma zuciyarsa tana dabbare da ubangiji gashi dai ni'ima ta baibaye shi a cikinta yake ko ina amma zuciyarsa ba a cikin wannan abin take bindin-bindin ba zuciyarsa tana ta ta'allaka da Allah ka duba mata fir'auna kowa dai ya san mulkin fir'auna alaysa li mulku misr wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsirun mulkin masar ba a hannuna yake ba ka duba gidaje na manya manya na alfahari gidaje ne za a yi kasan su ruwa ne suke gudana ruwa ne yake gudana to duk wanda yake rayuwa a manya-manyan gine-gine na alfarma na fir'auna kana da cewa akwai wani abu na duniya da ruba in imani ya shiga baya jin ma cewa yana cikin wani jin daɗi ba ganin shi ya yi da annabi Musa alaihi salam da abin da ya zo da shi ka duba daular da take ciki amma cewa take rabbi bili inda ka bai wannan gidan alfarma din baya da wata ya ce Allah ka gina mu gida a wajenka wannan gidan da yake take ciki ba gida ba gidan da take nema gidan aljanna ta maƙokanci ci ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ce rabbi bili indaka baitan fil janna sai ta ce wani jini min fir'auna wa malaki wa amali afwan wani jini min fir'auna wa amali ka duba inda take ciki gani take a kurkuku take duk wannan alatin zuciyarta ubangiji take tunani saboda haka jin daɗin duk da ya zanto babu Allah a cikinsa babu tunani Allah ce ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala jin daɗin garin wanda suke Allah ya albarkace su walan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin muna da ƴaƴa da yawa, muna da dukiya da yawa, don haka babu wanda zai azantar da mu, babu wani maganar a azantar da mu. Allah ce ka gaya musu, qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Ka gaya musu Ubangiji shine yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama. Ba su san cewa yawan arziki da yawan dukiya abada, wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati amin. Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum, da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne suke kusantar da ku zuwa gare ku ba, ba wanda da zai sa ku zamo ƴan fada a wajenku ba. Illa man amana wa amila saliha, sai dai wanda ya imani sannan ya kyakkyawan aiki. Fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu, to waɗannan suna da sakamako ninkin ba ninkin saboda aikin da suka yi mai kyau. Wa hum fil ghurafati aminun, kuma suna cikin aminci a gidajen Qur'ani baya bawa wato waɗannan ba auni ba, da za ka auna mutum da yawan ma'auni na hakika shi ne imani da kyakkyawan aiki, imani da kyakkyawan aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo da mutum jibgege, duk inda ya kai jibgege ya kai jibgege, amma a wajen Allah la yusawi inda Allah jana a ba'uwa, bai kai fifikin sauro ba kuma. Wannan girman nashi da girman cikin nashi da waye da tsibar da tabbin da waye, duk ba komai ba da wurin Allah, aiki banza ne. Abdullahi dan Mas'ud sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin makaranta Al-Qur'ani, mahaddata Al-Qur'ani tun azabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Annabi yake cewa yi karatun Al-Qur'ani kamar yadda Ibnu Ummi Abd Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa da na san a faɗin duniya gabacin ta ko yammacin ta ko kuda ci ko arewa akwai wanda ya fi da sanin littafin Allah, da na yi dabara ta tafi da je in samu ilimi a wurin sa ko ina. Yatin ba za harka ilimi, wata rana yana hawan itaciyar dabino, to shi mutum ne wanda yake ba shi da ƙiba, siriri irin mutanen da tsirara, sai abin nan ɗinsa a zaninsa da ya ɗaura, sai iska ta ɗaga, sai suka ga ƙorinsa ɗan shafal haka, sai suke dariya ta san abin da na tsokana. Shi da Annabi ce kuke masa dariya, ya ce to wannan ƙorin a lahira a mizani, a mizanin ayyukan ƙwarai ya fi nutsa ƙorin nauyi. Saboda haka ba girman ba ne, imanin ne da ya cika zuciya. Saboda haka za a auna mutum da aikinsa ranar gobe kiyama, saboda za a zo da wani hukeken mutum amma da yake zuciyar tasa sahura ma ce babu ilimi babu addini a cikinta. Ya cika mizan, shi ya sa malaman suna cikin maganganunsu game da awo ranar gobe kiyama suka ce za a auna awo, za a yi awo na ayyuka kuma za a auna masu ayyukan su kansu, da kai da aikinka duk za a jima ku a cikin mizani a auna ku. Saboda haka kar ka ɗauka in kana teɓa a nan ka ce za ta amfane ka a can, a aikinka ne zai amfane ka, ba teɓarka ba, ba nauyinka ba, ba da haka ba mutane ba sai su ta gina jikin su ba don ta je tanda nauyi. To duk wannan yana nuna maka cewa ni'imar Ubangiji da yake bawa bayinsa a nan duniya ba ita ce take alamta yardarsa ga abin da suke yi ba. Allah ya bayyana cewa wannan wato wata talala ce da Ubangiji yake musu don ta ƙara laifuffuka a kan laifinsu, amma tsammanin su gaggauto musu da sakamakon aikin alkhairinsu yake ihsani yake gaggauto musu. Ibn al-Qayyim a cikin Rawdatul Muhibbin yake bayani yake cewa duk wani jin daɗi da zaka samu a nan ba ta bi shi ba, to wannan jin daɗi da za a baka ne yanzu ba jin daɗi ba ne. Wa in ghalazat an-nafsu fil ihtizaz biha, ko da zuciyar mutum za ta yaudare shi ka riƙa nuna masa ai kada ya bi babu ka karɓi wannan zurfin a zo baka karɓi nan ba kuma can ɗin ma a zai ba kai. Fa ayyu lazzatin li akli ta'amin shahiyyin masmum yuqatti'u am'ahu an qarib, ina jin daɗi yake ga mutumin da za a ba shi abinci mai dafi ya kakkatse masa ya daddatsa masa yana jin cikinsa. To ina jin daɗi yake a nan ka ci abinci mai daɗi amma mai dafi daga ƙarshe ya daddatsa maka hancin cikinka, ina jin daɗi yake. Ya ce to wannan shi ne jin daɗin kafirai da fasikai. Rahim fiha bi ghairi al-haqq wa marahihim, da suke ta daɗin waɗanda suka riƙi wasu ababen wato wasu masoya ba Allah ba. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su kamar yadda suke son Allah. Fanalu bihim mawaddata bainahum fil hayati ad-dunya, a nan duniya suka ƙara samun danƙon soyayya a tsakaninsu saboda bautar waɗannan gumaka da suke yi. Sun masta halat tilka lazzatu a'zama alamin wa mur wa amarra, amma daga ƙarshe wannan jin daɗin ya rikide ya koma tsananin raɗaɗi ya koma tsananin ɗaci. Wa min zalika lazzatu al-aqa'id al-fasidati wal farah biha, ko mutumin da zai riƙa da zai rigumi miyagun aƙidu yana jin daɗin waɗannan aƙidu, yana farin ciki da shi ɗan wannan aƙidan ne, saboda aƙidar ta halatta masa wasu abubuwa wanda addini bai halatta masa su ba. Halatta masa auren mutu'a, shi kuma daman ɗan san mutu'a ne, saboda haka yana jin daɗi gare da ya shiga wannan aƙida. Ko ta halatta masa ya riƙa karɓar kuɗaɗen mutane ba tare da haƙƙi ba, to shi ma wannan jin daɗin zai zama na banza. Walazzatu ghalabati ahli al-jawr wa al-dhulm wa al-udwan, ko mutanen da suke azzalimai ɗan ta'adda wanda suke ganin suna yin nasara yayin da suke kai farmaki cikin al'umma, suna kwashe dukiyoyinsu, suna kwashe musu dabbobinsu, suna kwashe mutane, suna karɓar kuɗaɗensu, suna ganin wani abu suke samu na jin daɗi. Ana jin daɗin banza ne kamar mai shaddafi ne ya gama shaddafin kuma ya daddatsa masa hancin cikinsa. Haka nan wa zina wa sariqa wa shurbul muskirat, wanda yake zina ko yake sata ko yake shan kayayyakin maye yana da shi yana more rayuwarsa, to wannan yana shaddafi ne daga ƙarshe zai daddatsa masa hancin cikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin cewa lam yumakkinuhum min zalika li khairin yuridu bihim, Allah bai ba su wannan damar ba dan yana nufin su da alkhairi. Kasta zaci haka usari wa lahum fil khairat, kasta zaci cewa dan muna son nufin su da alkhairi yasa muka ba su wannan damar. Suke kai farmaki inda suka ga dama, suke cin galaba akan mutane, suke sace mutane, suke kashe mutane, suke sace dukiyoyi, suke sace musu dabbobi, suke hana su zaman lafiya suke hana su zirga zirga kasu zaci wannan damar da muka ba su suna yin wannan wani gaggawa ne muke ba su lokacin Boko Haram suna tsiyata kunsu suna kakkashe al'umma a masallaci a kasuwanni a toci toci a hanyoyi duk sanda suka yi sai su ce alhamdulillah Allah ya ba mu iko wannan ba yi mu bane wannan yin Allah ne Allah ne ya yi kaza tsammanin su nusari ulahu fil khairat wanda ba haka ba ne shi ne abin da Allah yake faɗa a yahsabuna annama nubiddu bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun Qatada ibn al-Amat al-Sadusi rahimahullahu ta'ala kamar da Ibn Kathir ya kawo a tafsirinsa yana cewa a ƙarƙashin wannan ayar yace mukira wallahi bil qawl fi amwalihim wa auladihim wato an yi musu makaru wallahi mutanen nan an musu makaru ta hanyar dukiyoyinsu da ƴaƴansu Allah ce afa aminu makra Allah fala ya'malu makra Allah illa al-qawmul khasirun yanzu sun aminta da makarin ubangiji babu ya amincewa makarin na ubangiji sai mutanen da suke asara shi ne ce mukira wallahi bil qawmi fi amwalihim wa auladihim yabna adam ya kai dan adam yace fala ta'tabir an-nas bi amwalihim wa auladihim kada ka auna mutane da dukiyar da suke da ita ko kuma da ƴaƴan da suke da su kakka aukar su zaman maka ma'auni walakin i'tabirhum bil iman wal amal as-salih yace ka auna su da imanin su ka auna su da kyawawan ayyukan su sannan Allah ya ce innal ladina hum min khashyati rabbihim
innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗancan wancan rukuni na waɗancan mutane waɗanda suke tsammanin duk da lalacewarsu da taɓarɓarewarsu da miyagun ayyukansu suna ta ganin alheri daban-daban yana zuwa hannunsu na duniya su zaci cewa ana gaggauto musu da alkhairi ne da sakamakon alkhairi ne Allah ya ce bal la yash'urun ya ce a'a ba su dai gane ba to su wane ne haƙiƙanin wanda ake gaggautowa da sakamakon alkhairi su wane haƙiƙanin waɗanda suka gane su ne anan Allah yake bayani kuma saboda an gama maka bayanin waɗanda ba su gane ba amma suna ganin suna zaton sun waye to ga wayayyen na gaske إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي وأن سكي تسألنا صورا سكي تكيد صورا أبنجي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وأن سوني سكي إيمان جآي ويوم أبنجي جنسو والذين هم بربهم لا يشركون وأن سوني باسا حد ولد أبنجي جنسو والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa amma zukatansu na cike da tsoro annahu ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne suke gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun su ne masu rigegeniya a kan aikin alkhairi to kaji sifarsu ka duba ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sai ya faɗi sifofinsu sifofinsu a cikin ayoyi guda ɗaya biyu uku huɗu sannan ya faɗi sakamakonsu aya ta biyar kowace aya sai da Allah ya ƙara danganta ya danganta su zuwa ga rububiyyarsa duk ayat ya ce fi rabbihim innal ladina hum min khashyati rabbihim wal ladina hum bi ayati rabbihim wal ladina hum fi rabbihim wal ladina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim wanda yake nuna maka cewa waɗannan mutane a duk cikin al'amuransu tana tare da ubangijinsu shi yasa akai ta nana ta rabbihim 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 rabbuhum rabbuhum saboda nuna maka cewa babbar sifar da suka sifantu da ita shi ne kasancewarsu tare da ubangijinsu ba sa mantawa da mahaliccinsu ba sa mantawa da komawarsu zuwa ga shi Allah ya yi bayani dalla-dalla a cikin waɗannan ayoyi waɗanda insha Allah su za su zama matashiyar karatun mu gobe abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh